Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Da fatan an tashi lafiya. Hadiza Tari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba, daya ga watan Yuni shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke fara su, ga Baba kanin labarai.
To Hadiza ba ce ta kwace iko rabin birnin Severodonetsk dake kudancin Ukraine, wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas dake zama cibiyar masana'antun Ukraine. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan nan a Amurka. Kana a jiya Talata, kungiyar IS ta dauki alhakin harin da ya kashe fararen hula a kalla 15 a wani kauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a ranar Lahadi da ta gabata.
Madalla kanin labaran kenan. A jiya Talata, yan bindiga suka da jerin gwanon motocin matafiya suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, suka kuma sace mutane da dama.
Yan ta'adda suka fito suka bude wuta da jerin gwanon motoci, suka datse motoci guda 8 suka kone su furmosu.
A bangaren siyasa kuma, sabon jam'iyyar NNPP ta ayyana tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin dan takararta a babban zaben Najeriya na shekarar 2023.
Kodake shi kadai ne jigo da ya zai da wannan kofin matsaya zaɓe, kuma shi ne ya zo dole bai kuma bubi ka'ida a je da yake sake zabansa a hakikance cewa ba wayan dauka an dora ba.
Muna kuma dauke da shirin baki mai yanka wuya, wanda mutala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk dake kudancin Ukraine, wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas dake zama cibiyar masana'antu a Ukraine, a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya Talata. Gwamnan yankin Luhansk Sarhi Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin, amma ba su kewaye shi ba. Magajin garin birnin Alexander Strug ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa bayan ƙara ƙaimi sun kwace rabin birnin. A hali da ake ciki kuma, babban jami'in shirya manufofin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗa a jiya Talata cewa takunkuman da aka tsora wa man Rasha na nufin Rasha ba za ta samu kuɗi ba za ta shigo mata sosai ba ta tallafa wa yakin. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan nan Amurka, amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja, tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku, inji Biden, yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand, musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden, wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara 19 da malamai 2 da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja, ya ce akwai munanan ayyuka da ke faruwa, amma yawancin su za a iya hana su faruwa. Kasa da mako 2 kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York, inda nan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, kungiyar IS ta dauki alhakin kai hari da ya kashe fararen hula akalla 15 a wani kauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo a ranar Lahadi ta gabata. Kungiyar 'yan ta'addan tana faɗa a wani shafin Telegram mai alaka da ita. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da wani jami'in yankin sun faɗa a ranar Litinin cewa mayakan da ake kyautar zato ɗan kungiyar Allied Democratic Forces ADF a takaice ne suka kai farmaki a kauyen Bolongo dake lardin Kivu ta Arewa bayan magariba a ranar Lahadi ta gabata, inda suka afkawa gidaje tare da kashe mutane da suka girma a hanyar su da kuma cinna wuta akan motoci shida. ADF kungiya ce ta mayakan sa kai a Uganda da ke fafutuka a gabashin Congo tun a cikin shekarar 1990 tare da kashe fararen hula da dama da kai hare-hare a tsakiyar dare da adduna da gatari. Kungiyar ta yi alkawarin yin kawance da IS a shekarar 2019. Kungiyar IS da ta yi ikirarin ƴaƴanta sun kashe kiristoci kusan 20 tare da koda manyan motoci guda 6 a harin ta hanyar amfani da bandugogi masu sarrafa kansu, sa'annan suka koma sansanin su ba tare da wani rauni ba.
To nan da ba jimawa ba baba zai sake dawowa don kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. A jiya Talata ne ƴan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiya da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, inda bayan fasa tawagar da kone motoci 8 suka sace mutane da dama. Ga Isa Lawal Ikira dauke da rahoton.
A jiya Talata ne dai ƴan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiyan da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna, inda suka fasa tawagar sannan suka kone motoci guda 8 kuma suka sace mutane da dama. Da masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya ce mafi akasarin waɗanda aka sace mata ne da yara, kuma akwai wasu ɗalibai ma da suke hanyar zuwa rubuta jarabawa.
A daidai manini in ka wuce kuriga kafin ka kai Udawa, ɗan ta'adda suka fito suka buɗe wuta ga jerin gwanon motoci, suka datse motoci guda 8 suka kone su kurmus. To akasari maza da ke cikin irin wannan motoci sun tsere, to sai dai mata da yara da kuma wasu ɗalibai akasari mata waɗanda za su je jarabawa duk an kame su, an shiga daji da su, ba dai san adadin ma mutanen da aka kama ba.
Ɗaya daga cikin matafiyan da wannan hali ya ritsa da su ma ya shaida wa muryar Amurka yadda abin ya faru.
Sunana Haruna Abubakar, ɗaya daga cikin wanda wannan iftila'i ya fada muwa. To ƴan banga suka zo suka shiga gaba, ashe suna da yawa sai da muka fada gaba da motoci uku ne kadai suka samu daman dawowa. A zuwa yanzu da nake wannan magana ba a tantance ko mutane nawa aka kama ba, saboda haka in har mafitanan nan ba a kawo ƙarshen ta ba, to garin birnin Gwari zai iya daidaitawa.
Ganin irin hawawar hararen ƴan bindiga da tara hanyar da ake akan hanyar birnin Gwari da ita sa al'umomin yankin yanke shawarar kauracewa hanyoyin baki daya, kamar da yadda dan masanin birnin Gwari Alhaji Zubair Idris Abdurraub ya tabbatar.
Daga gobe kawai kada ma wanda ya bi wannan hanya daga birnin Gwari zuwa Kaduna har sai an ga an dauki mataki na tabbatar da tsaro a wannan hanya.
Wato kenan da ku kauracewa hanyoyin ne gaba ɗaya ba fitowa?
To gaskiya kauracewa hanyar shi yafi duka jama'a, wato yanzu sai dai su sami wata hanya inda za su bi, an ce hanyar lahiya a bitar shekara.
Gwamnatin jihar Kaduna dai ta tabbatar da faruwar wannan hari na ƴan bindiga a kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna, kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Aluwan ya ce gwamnati na kokari wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar baki daya.
Tabbas jami'an tsaro sun ruwaito wa gwamnatin jiha abinda ya faru a wannan hanyar, kuma zuwa yanzu da muke wannan maganar jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarinsu. Matsala na tsaro ba abu ne wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna bin shi da sanyin jiki ba. Tabbas muna da wannan matsalar, amma ba zama ake ba.
Wasu su sun ce suna ganin za su kauracewa hanya saboda yawan abin da ke faruwa.
Babu abin da mutane ba za su iya yi ba, amma ina son in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarinsu, gwamnati ma haka. Akwai wasu bayanai ko wasu dabaru wadda ba zan iya magana a rediyo ba.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba makeri da ƙarshen labaran duniya.
gajin tsadar kayayyaki ya kai wani matsayi da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama a nan Amurka. A jiya Talata, shugaba Joe Biden ya gana da Jerome Powell, shugaban babban bankin tarayya, suka tattauna akan kokarin da ake yi na dakile lamarin a cikin watanni 12 dake karewa a Afrilu. Diddigin farashin mabukaci wanda ke bin diddigin abinda matsakaitan Amurkawa ke biya don sayan kayayyaki da ayyuka ya karu da kashi 8.3 cikin 100, adadin da ya kasa kadan daga watan da ya gabata, amma har yanzu yana kan mataki da ba taba gani ba a cikin shekaru 40. Wannan batu ne mai muhimmanci ga Biden, wanda jam'iyyarsa ke fuskantar kalubaloli da yawa a lokacin da ake shirin zaben rabin wa'adi a cikin watan Nuwamba. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni cewa tsadar kayayyakin wata babbar damuwa ce ga masu kada kuri'a a daidai wannan lokacin, kuma tsadar rayuwar na sa farin jinin shugaban kasar da yin kasa. Duk da matsalar lamba na siyasa, Biden ya tunkari tattaunawarsa da Powell cikin takatsantsan, kana baya so a ga yana tsoma baki a cikin harkokin babban bankin kasar, wanda hakan ke nufin bankin ne ke yin aikinsa don kansa. A ƙarshe, tawagar aikin bincike da ceto a kasar Nepal a ranar Talata ta gano sauran gawarwaki na mutane 22 da suka mutu a cikin wani hatsarin jirgin sama a yankin Himalaya a ranar Lahadi da ke kan hanyarsa zuwa garin Jomsom. Tawagar ta ɗauko akwatin na'urar sadarwar jirgin daga cikin tarkace. An gano gawar ƙarshe, wani mai magana da yawun sojojin Nepal ya wallafa a shafin Twitter a safiyar jiya Talata. Jirgin na kamfanin Tara Air ya faɗo ne mintuna 20 bayan tashinsa daga Pokhara, wani sanannen wurin yawon bude ido a yammacin Kathmandu, babban birnin Nepal. Ma'aikatan jirgin uku da fasinjoji 19 da suka hada da mahajjatan addinin Hindu su hudu da wasu 'yan kasar Jamus guda biyu su ne ke cikin jirgin da ake kira da Havilland DHC-6 Twin Otter, wanda aka kira a kasar Canada, da suke tafiya a ranar Lahadi ta gabata kafin ya fado a cikin tsaunuka saboda rashin kyawun yanayi. Jami'an kasar Nepal sun faɗa a ranar Litinin din nan cewa ba a tantance musabbabin hadarin ba, ko da yake suna zargi jirgin ya faɗo ne a cikin tsaunuka bayan sadarwa ta katse tsakanin jirgin da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama yayin da yake tafiya a cikin wani yanayi mara kyau a sararin samaniya.
Madalla a gaida Baba Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sabon jam'iyyar hamayya ta NNPP ta ayyana tsohon gwamnan Kano Rabi Musa Kwankwaso a matsayin dan takararta ga zaben Najeriya na shekarar 2023. Wannan ya nuna cewa Kwankwaso zai tunkari 'yan takarar manyan jam'iyyu da suka hada da APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Ga Hawa Umar dauke da karin bayani.
Tuni wasu jam'iyyu suka gudanar da zaben fidda gwani kamar PDP da ta zaba Atiku Abubakar, Lebo ta tsayar da tsohon gwamna Anambra Peter Obi, inda APC za ta yi zabe a Litinin mai zuwa don shirin mika sunayen gwanaye ga hukumar zabe zuwa 9 ga watan Yunin nan. Shugaban jam'iyyar NNPP Farfesa Rufai Ahmad Alkali ya ce sun yi dogon nazari kafin tsayar da Kwankwaso don ya zama daidai da sauran manyan 'yan takara da za su fafata a neman amsar madafin iko.
Ko da ke shi kadai ne tilo da ya zai wannan form na ya zabe, kuma shine yazo dole bai kuma bubi kaida aje dadake su sake zaben sa a hakikance cewa ba wai an dauka an dora bane, a dan zabe shi gonin mu kenan, wanda ko zai cikari sauran wanda suke tsaya neman shugaban kasa ko jam'iyya. Ai aka ce daya ka kwara a yafi yuyuyu dan saboda ba yawan mutane bane, su suwaye ne mutane.
Kwankwaso wanda ya taba zama a PDP da APC ya ce ya san logar dukkan 'yan takara, kuma baya shakkar gamuwa da su a ranar zabe.
Da wanda aka fitar din da wanda za a fitar babu wani ba ma a guna ba a Najeriya gabaki. Ba wani abin da za a fito da shi a APC, domin ma babu wanda ma aka tanaza. Duk wani wanda APC za ta tsayar, da ma duk wanda ma PDP za ta sake wanda za ta tsayar, duk mutane ne wanda na san su.
Hakanan Rabiu Musa Kwankwaso ya ce NNPP za ta kawo wani tsari da zai kawar da muradin 'yan jari hujja a demokradiyyar Najeriya.
Kudin da za ka ɗiba ka yi amfani da su ka zuba aljihu ko wasu su zuba aljihu, wannan kudin ne ya kamata a yi dukkanin abin da muke cewa za a yi dinnan wannan ba karamin hadari bane a wannan kasa da duk wata kasar da aka kyale mutane suna yin abin da suke so dole ne a yaki mutane waɗanda za su ɗebi kudaden hukuma su ba kansu kuma su ɗebi kudaden jama'a su yi amfani da shi wajen zabe domin haka muka gani musamman a waɗannan shekaru da suka wuce domin yayin da muke zama a gwamnati ko a jama'iyya muna cewa ayi wa jama'a aiki a ɗebi kudin jama'a ayi wa jama'a abin da ya dace wannan shine babban bambanci tsakanin wannan tafiya tamu da duk wanda isan mu da kuma mutane waɗanda suke ba mu ra'ayi ɗaya da su su abin da suke so shine ƴan jari hujja ne a basu mu kuma abin da muke cewa shine ayi wa jama'a aiki ayi wa jama'a aiki
zuwa yanzu dai akan samu waɗanda ba su gamsu da zaben fidda gwani a manyan jam'iyyu ba na kaura zuwa NNPP don samun zarafin takara Hawwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to a gaida Hawwa Umar masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 ba da haka a koryaushe ake so za iya zuwa shafuka mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashinhausa.com yanzu sai ku dade gyara zama don ku saurari shirin
baki mai yanka wuya Janyewar gwamnatin jihar Sokoto Aminu Tambuwal daga takarar shugaban kasa ya sauya fasalin zaben fidda gwani na jam'iyyar PDP. A jihar Sokoto wata dambarwa ta kulla a jam'iyyar APC bayan zaben fidda gwani na gwamna inda wasu 'yan takara suka ce da saki. Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda kowa ya sani ne babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ta gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa a ƙarshen mako. Inda aka bayyana tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar da cewa shine ya lashe zaben ya kuma kasance dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. To sai dai ana dab da soma jefa ƙuri'a ne ɗaya daga cikin 'yan takara da ke gaba-gaba a zaben wato gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal. Ya ba da sanarwar janyewa daga takarar tare da nuna goyon bayansa ga Atiku Abubakar lamarin da masu fashin baki kan lamuran siyasa suke ganin ya sauya alƙiblar zaben haka kuma ya taimaka ga samun nasarar ta Atiku a wata zantawa ta gefance da muryar Amurka Tambuwal ya bayyana dalilin sa na daukar wannan matakin
tuni bisa ga abin da nake hasashe da abin da nake hange tsakanin shirin zuwa jiya muka soma shawarwari da wasu daga cikin shugabanni na wannan kasa tamu da 'yan siyasa da waɗanda ba sa siyasa akan cewa a jibi makomar abin da ake ciki da aka yi muna magana kusan dukkanmu da wazirin Adama wannan karo da Muhammad Hayatuddin da shi wazirin Ilori Bukola Saraki da ƙauren Bauchi Bala Muhammad da ni kaina na nuna cewa zan je in shawara ga abin da ko zai zama alheri da mafita a gare mu bisa ga haka da kuma shawarwarin da nayi da kuma kallon yadda siyasa take tafiya da yanayinta da buƙatar cewa jam'iyyar mu ta PDP akwai buƙatar haɗin kai ita kanta ƙasar akwai buƙatar a rage tsanki da kuma rigingimu a cikinta da na ga cewa ya dace yin wannan da wannan matakin bisa ga shawarwarin da nayi da shugabanni da magoya baya da jama'a don samun maslaha na ƙara da shawara da jama'a da shugabanni da cewa idan za a saukarwa za a saukarwa shawara ta bayar akan cewa a saukarwa wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar to bisa ga wannan shine da aka je wurin dandalin taro na faɗi cewa na ba da sanarwa cewa na janye masa kuma a yanzu ina kyautata cewa jam'iyyar mu ta PDP mun ƙara samun darasi na abin da ya kamata mu yi na haɗa kanmu da kuma neman jama'a da kuma neman a taimakon Ubangiji a kan mu samu wannan zaɓen na shekara 2023.
Wannan mataki na gwamnatin Tambuwal dai ya janyo masa jinjina da yabawa daga 'yan Najeriya daban-daban musamman a kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta. ko baya ga yabawa tsarin da aka gudanar da zaben tsohon gwamnatin jihar Jigawa kuma babban jigo a jam'iyyar ta PDP su da Lamido ya ce abinda tambawar yayi ya nuna cewa kasar Najeriya ce a gaban sa fiye da bukatar sa
so duk abin da Najeriya shine komai san zuciya komai fushi komai wani kabilanci kala kala shine in abin ya zo tika tika duk to zamu zo da dakan Najeriya maganar bangare maganar kabilanci dan magana da duk akwai wannan shine shugabanci wannan shine jinjiya shine hakkin kasa cewa in an zo karshen karshe to shine wajen hukunci akan kasa to a cikin nan daga wata ba PDP ba da wannan jami'in ba duk jama'a cikin PDP in ka zo in ka zo kashin abin zamu yi abin da kike to shine zamu hukunci akan yan Najeriya akan mutanen Najeriya alhamdulillah wannan shine fa so da kai rinki ya kaji daga an wala kai kuma ce da kwanan kalla wanda ya bar shi farko cewa abu ya rishi ne muke shi ba da shi da farko cewa an yi zaɓen da yake kowa san har ga Allah daidai a kai a matsayin tsare-tsare kuma yi shi a bayyana jama'a ce kuma ba a yi son zuciya wajen shirye-shirye ba ba a yi don fara an yi abin da yake ana da ta yi spreadable is transparent and is democratic to wannan ce shi da ta farko cewa duk NPDP ko da yana cikin ciwon rai idan an musa da cire baka gaskiya
a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma wata sabuwar baraka ta kunno kai a jam'iyyar APC bayan kammala zaben fidda gwani na yan takarar gwamna a jihar wanda aka bayyana tsohon mataimakin gwamnan jihar Ahmad Aliyu da cewa shine ya lashe zaben to sai dai kuma sauran yan takarar mukamin shida sun fito karara suka bayyana cewa basu aminta da yadda aka gudanar da zaben da mata kamakonsa ba tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na Sokoto ta tsakiya Kabiru Hali na ɗaya daga cikin masu magana da yawun sauran 'yan takarar ya kuma yi ƙarin haske akan lamarin
ai gaskiyar magana Murtala ba zaɓen hidda gwani ba ne an dai son rai an yi ɗauki ɗora an kuma ci mutuncin Sokoto da mutanen Sokoto domin an hana musu abin da ya kamata su zaɓa wanda suke so a ce duk Sokoto mutum 1,200 da wani abu wai babu mai iya rubutawa kaga an ci mutunci
kana magana delegate na
kware ko da gaske abinda an ka ce wannan lokaci in an zo kowa bai iya rubutu bai wasu ba rubuta mishi ina tabbata ma wadanga mutun 1,200 da wani abu akalla ya da mutun 1,100 sai iya rubuta amma aka ce sai sun ba su a rubuta musu kaga kenan an ƙara nakasa mutanen Sokoto cewa ba su da ilimi ai wancan lokaci an yi dauki dora irin wannan kuma an zo zaben gari duka kana ganin abin da mutane suka yi jam'iyyar APC tana da magoya ba a jihar Sokoto kuma tana iya cin zabe amma dai saboda rashin dan takara wanda al'umma ke so don shi jam'iyyar APC ta wadi kuma har yanzu tarihi zai sake maimaita kanshi na jam'iyyar APC ba ta dan takara wanda ya kamata za ta kama za ta koma haduwa insha Allah dan takara abin da suka dauka ba su yadda ba sun yi Allah wadda da wannan zabe kuma za mu dauki matakin da duk ya kamata mu dauka kuma mu bi hakkin mu har ya da hali yayi insha Allah
to sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Sokoto Isa Sadiq Acida ya musanta zarge-zargen inda shi ma ya jefa nashi zargi
mu dai ya sanin mu a matsayin mu na shugaban jam'iyyar jam'iyya mun sa tsakanin mu da Allah mun kowani dan takara mun dauke shi a matsayin dan jam'iyya wanda muka ba haɗin kai ga duk abin da ya nema ba wannan takarar da ya nemi nuna abu a gurin mu wanda ba shi ba
to amma kusan ƴan takara shida da ke korafi sun yi zargin cewa ba a bayyana musu tabbatattun wakilai masu zaɓe ba wato delegate kuma suna maganin kamar an canja sunayen delegate ɗin haka kuma sun ce an kashe wutar lantarki da gangan a lokacin zaɓen na fidda gwani inda a cikin duhu aka yi yadda aka ga dama
gaskiya waɗannan maganganun ne na waɗanda suka shiga takara suka faɗi zaɓe waɗanda ya kamata ce an bar mu Allah ga dukkan da lamura tsakanin mu da Allah ba wani list wanda aka canza na delegate ko aka sauya ko aka yi wani abu list ɗin nan da aka tabi shi ne muka yi mun faɗa da shi sannan ba wani ɗan takara da ya kawo korafi bisa ga list ɗin da aka yi zaɓe da shi na cewa ga wani wanda aka sa wanda ba shi ne wanda aka zaɓo ba a lokacin da aka kansu babu ɗan takarar da ya kawo wani sannan abin ban mamaki na kamar wani ya ce a an kashe wuta ko an yi wani abu a wani lokaci domin lokacin da aka wannan kowa na wuri aka fara zaɓe ba wani lokaci da aka ce an tsaya an yi wata almundahana ko an yi wani abu sannan akwai jami'an tsaro wurin da aka gudanar da zaben nan har karfe 1 na rana ana gudanar da wannan zaben ba wani abu da aka yi mai kama da wannan maganganun da aka faɗi.
Muna dab da kammala hada wannan shirin kuma muka sami rahoton wata dambarwa a zaben fidda gwani na dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano.
An yi zabe da farko lafiya kuma yan takara guda kusan 5 ko 6 sun yi takara kuma dukkanin su bayan an yi takarar nan gaba ɗayan su kowannen su ya amince da sakamakon zaben da ya fito wanda wakilcin jam'iyya na kwamitin zabe daga Abuja suka zo suka gudanar da wannan zabe a gaban jami'an tsaro gaban waɗanda duk ya kamata aka ba ta saboda haka magana ta gaskiya ni dai tunda aka ayyana Sadiq Wali a matsayin wanda ya ci zaben nan kuma gaba ɗayan su suka fito suka nuna masa goyon baya ban ji wani labari na rashin jin daɗi ko na wani ko na wata matsala ba amma idan kana zancen rigimar PDP ne a Kano to ai wannan da daddare rigima ce
mai magana da yawun ɗaya daga cikin ƴan takarar kenan Shehu Yusuf Kura to amma saboda karancin lokaci anan zamu dasa aya sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya yanzu kama madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna yanzu kuma ga wannan sakon.
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama ƴan daba muna bin ƴan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na son mutunta su ko kuwa hawo teburin shawara
ba daukan bafilata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura ƴaƴan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
ko wallahi su sani wa'annan ƴaƴan talaka da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su roho
menene roho
zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da muryar Amurka
to yanzu kuma ga baba da labarai amma fa a takaice
To Hadiza a ƙarshe, Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbas da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya Talata. Gwamnan yankin Luhansk, Sarhi Gaidai, ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza ƙazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na Moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya nemi shawara daga Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern bayan harbe-harbe na bayan na Amurka. Amma fadar White House ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba. A wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na Oval da Ardern, Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga.
Thomas Sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma Jummi Hamza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku Hadiza Kyari nake muku fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.